sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 9 ga watan Yuni 2021. Bayan labaran duniya, muna da rahoto akan matakan da hukumomin jihohin Kogi da Niger suka dauka na ganin suna cin muriyar ma'adanan karkashin kasa da Allah ya hore ma jihohin domin bunkasuwar tattalin arzikin kasa a yankin. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma garba awan na tafi da rahoto na musamman wannan karan kan yadda rigakafin coronavirus da za a fara gudanarwa musamman ga matasa 'yan shekara 18 zuwa sama. Muna kuma dauke da rahoton wasanni tare da garba awal din, amma yanzu ga Hafiz da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Gidajen talabijin na kasar Bangladesh sun ce akalla mutane 49 suka mutu a wata gobara da ta tashi wani kamfanin samar da abinci da abin sha a wajen babban birnin kasar. Wani jami'in hukumar kashe gobara ya tabbatar da cewa gobara ta fara ne a daren jiya Alhamis a kamfanin Hashim Food and Beverage mai hawa 5 a Rukjan kusa da Dhaka. Ya ce har yanzu babu wasu bayanai kan dalilin gobarar. Tashar talabijin ta Ekator ta ambato wani babban jami'in kashe gobara da ba a tantance ko wane ba, yana cewa akalla mutane 49 sun mutu. Ya ce masu aikin ceto na can na kokarin gano gawarwaki daga kamfanin da ya kone wanda aka kulle shi daga ciki lokacin da gobarar ta barke, kuma yanzu haka an gano gawarwaki 17. A yau Juma'a, jami'ai sun ce mahukunta a yankin Kerala da ke kudancin kasar India sun ba da sanarwar fadakar da al'umma a duk fadin jihar bayan da aka tabbatar da wani da ya harbu da kwayar cutar Zika. An kuma samu wata mata 'yar shekara 24 mai ciki da ta harbu da kwayar cutar da sauro ke yadawa, kuma ana ci gaba da jinyarta a asibitin garin Tiruvananthapuram. Mata masu juna biyu su ne suka fi hadarin kamuwa da cutar, kuma suna iya yada cutar ga jariyar da suka haifa, wanda hakan kan haifar da sauyin yanayin rayuwa kamar cutar kwakwalwa da ke maida yaro ya zama kamar gaula-gaula. Ministan ta kara da cewa an aika da samfurin mutum 13 da ake zaton sun harbu saboda ci gaba da bincike a ɗakin gwaje-gwaje a Fune. Cutar Zika galibi tana yaduwa ta hanyar cizon sauro, amma kuma ana iya yada ta hanyar jima'i, a cewar hukumar da ke yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Juma'a, kasar Vietnam ta kakaba dokokin kulle na makonni biyu kan zirga-zirga a garin Ho Chi Minh don yaki da karuwar barkewar cutar coronavirus. Babban birnin kasar Hanoi ya bada sanarwar shirye-shiryen yin allurar rigakafi na kashi 50% na yawan mutane da ke da shekara 18 da sama da haka nan da zuwa ƙarshen shekara, sannan ya sanya burin yi wa kashi 70% na yawan al'ummar allurar rigakafi nan da zuwa watan Maris mai zuwa. Yin allurar rigakafin COVID-19 wani muhimmin mataki ne mai mahimmanci don shawo kan cutar da kuma tabbatar da ci gaban tattalin arziki, inji ma'aikatar kiwon lafiya a cikin wata sanarwa a cewar kamfanin dillancin labarai na AFP. Kasar mai mutum miliyan 100 ta samu kasa da mutum 300,000 da suka harbu da cutar COVID-19 wanda kwayar cutar coronavirus ke haddasawa ya zuwa watan Afrilu. Ya zuwa yau Juma'a, kasar Vietnam ta tabbatar da mutum 24,810 da suka kamu da 104 da suka mutu a cewar cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins. Sudan ta Kudu ta cika shekara 10 da samun yancin kai yau Juma'a, sai dai babu wani abin kirki da za a yi murna a kasar. Yakin basasa ya durkusar da rashin kwanciyar hankali na yau da kullum da kuma matsananciyar yunwa. A tsakiyar daren ranar 9 ga watan Yuli 2011, shagulgulan biki ya barke yayin da aka haifi sabuwar kasar a duniya, kuma mutanen Sudan ta Kudu sun yi murna ganin ƙarshen gwagwarmayar shekara 10 na neman ƙasa daga Sudan. Amma dokin ya kasance na ɗan ƙaramin lokaci. Bayan shekaru 2, Sudan ta Kudu ta kasance cikin yaƙi. Aka manta da aikin gina ƙasa yayin da waɗanda suka 'yantar da ita suka wargaza ƙasar, wanda suka yi fatali da babban ci gaba da ake fata na samun zaman lafiya da ci gaba a nan gaba. kusan mutum 400 ne suka mutu kafin ayyana tsagaita wuta a 2018, amma kasar ta yi fadi tashi don hadewa kuma ya fi rauni fiye da kowane lokaci da fuskantar yunwa da rashin tsaro na siyasa da lalacewar tattalin arziki da kuma bala'o'i na kasa. Jami'ai a kasar Haiti sun faɗa daren jiya Alhamis cewa fiye da mutane 12 ne ke tsare dangane da kisan gillar da aka yi wa shugaban kasar Haiti Jovenel Moïse. Mahukuntan kasar Haiti sun bayyana wata tawagar sojojin haya su 28 dauke da muggan makamai waɗanda suka hada da 'yan kasar Colombia 26 da Amurkawa 'yan asalin kasar Haiti 2 waɗanda ke da hannu a kisan Moïse. Mai shekaru 53 a gidansa na kashin kansa da ke unguwar masu hannu da shuni da ke wajen babban birnin kasar Port-au-Prince kafin hudowar ranar Laraba. Shugaban 'yan sandan Haiti Leon Charles ya faɗa jiya Alhamis cewa ana tare da mutum 17 waɗanda 2 Amurkawa ne da kuma 15 'yan Colombia. Charles ya ce an kashe waɗanda ake zargi mutum 3 kuma ana ci gaba da neman 8, tunda farko dai 'yan sanda sun ce an kashe waɗanda ake zargi mutum 4. Sai dai Charles ko jami'an 'yan sanda ba su bayyana bambancin da aka samu ba. Da safiyar yau Juma'a, Taiwan ta fitar da wata sanarwa cewa an kama wasu mutum 11 a haraba ofishin jakadancinta a Port-au-Prince bayan da suka yi yunkurin tserewa 'yan sanda.
Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga bada rahotanni. Za mu fara da rahoto akan matakan da hukumomin jihohin Kogi da Niger suka dauka na ganin suna cin moriyar ma'adanan karkashin kasa da Allah ya hore ma jihohin domin bunkasuwar tattalin arziki a kasa na yankin. Ga rahoton Mustafa daga Mina.
Gwamnatin jihar Kogin Najeriya ta kaddamar da wani kwamiti na musamman akan bada shawara game da bunkasuwar tattalin arziki a jihar. A lokacin da yake kaddamar da mambobin wannan kwamiti, gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahaya Bello ya ce aikin kwamitin shine ya zakulu masu hanyoyin bunkasa tattalin arziki a jihar, musamman zakulo masu ma'adanan karkashin kasa da aka watsar da su a baya. Haka zalika, gwamnan jihar Kogin ya ce za su dubi fannin noma domin kuwa kasar ba ta da wata mafita da ta wuce fannin noman da aka kusan watsar da shi a yanzu. Bayanai dai sun nuna cewa jihar Kogin na da kallar ma'adanan karkashin kasa har guda 29 zuwa 32 daga kala 44 zuwa 46 da ake da su a fadin Najeriya. Injiniya Abubakar Bashir shine kwamishinan kula da harkokin ma'adanan karkashin kasa na jihar Kogin. Ya yi ƙarin haske akan manufar gwamnatin Kogin akan wannan al'amari.
Abu da gwamna yana so ya yi shine zai jawo mai ilimin kowa mutanen jihar Kogi State wanda suna waje suna da ikokorwa wanda zai iya taimake mu san yadda za mu yi mu dauka waɗannan mineral resources mu jiyoita ya zama arziki wanda ainihin jihar namu zai dinga mu'amala da shi. Da ya sa shi ya zauna ya ce wannan diversification wanda ana ce daga bangaren oil dawo na mineral resources shi na shi ba ba shi zai yi ba kaza gwamna na mu bayan yin baki abu da ya sa duk ya ce zai yi shi na zai kaza wannan ministry domin abu da ya sa ya aka yi establish wannan ministry shekara daya yanzu shekara daya da wata 6 muke yanzu nan in ba ka ba mu da itada amma saboda shi ne ya kawo ni cewa ni ne zan in driving yanda za mu yi mu samu ainihin abinda ya sa ya establish wannan administration wannan wurin. Yanzu muna da mineral resources kasan federal government ne shi ne da ainihin abinda yana cikin kasa based on exclusive rights nasu ba za mu iya ce wannan mineral resources da muka gani namu ba ne amma kasan namu ne masu kasan mutanenmu ne sai dai in haji akwai amda a cikin royalty wanda ya samu any investors zai iya zo ya je ya gani a bashi license, ya samu license zai zo sai dinga shi ma kokarin da zai exploring mineral din. So lokacin exploration nan shi ne zai ba da royalty ma federal government. Daga gurin da federal government shi zai ba mu a jihar namu 13% derivation yadda ana yin ma masu oil wanda suna da mai a kasansu. Amfanin shi kenan shi ne mu ma za mu iya samu 13% derivation based on royalty wanda aka ba federal government.
To a jihar Niger kuwa matsalar tsaro ne ya kawo cikas a kan lamarin ma'adanan. Duk kuwa da yawan ma'adanan da Allah ya huwacewa a jihar Niger. Mr. Sunday Kolo shi ne kwamishinan kula da harkokin ma'adanai na jihar Niger.
Ka gani cewa da yawa mutane suna shiga daji ba su da wanga cooperatives, ba su da dama daga wurin federal government, ka ga sun zama illegal. Matakin da muka dauka because of maganan tsoro da ke faruwa a duk Nigeria yanzu.
Eh, wato tsaro.
Tsaro. Mun bi daji ka muna gaya musu su daina aikin.
To masu aikin ma'adanan a jihar Niger dai sun ce matsalar rashin tsaron ita ce babbar barazana gare su. Kamar yadda shugaban kungiyar masu aikin haƙar ma'adanan a jihar Niger, Honorable Muhammad SD Mambo, ya yi ƙarin bayani.
Amma yawancin abubuwan da ke faruwa a yanzu nan, wannan barazana na tsaro ya sa yawancin abubuwa na harkar ma'adani ya yi tsaye tak. Saboda investors da za su zo suna tsoro wuri is not conducive for them to go to aiki. Kokarin tamu fa waɗannan masu manyan takalma ba wai kyale mu suke yi ba. Akwai membobin mu da suke da akan ga an dauka a ce a kawo kudin fansa da sauransu duka dai abubuwa dai daban-daban amma da yake Allah ya riga tsare ka ya sa hanyar cin abincinka ne gidan diga. Ba yanda za a yi ka kauce mata kowane lokaci kana nan kana taka tsantsan.
Nigeria dai na fama da dubban matasan da suka kammala karatu da ma waɗanda ba su kammala karatun ba amma ba su da aikin yi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
An gaida Mustapha, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Cameroon ta kara kaimi wajen gudanar da allurar rigakafin coronavirus a faɗin kasar baki ɗaya wanda za a kaddamar a duk jihohi 10 na kasar, kuma za a fara yi wa matasa ne 'yan shekaru 18 zuwa sama. Allurar na rigakafin dai nau'i biyu ne, akwai Astra da kuma Sinopharm, kana an tantance gundumomi 244 ne. Sannan kuma za a gudanar da allurar rigakafin ne a rumfunoni guda 254 a faɗin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Cikin kwanaki biyar ne kasar ake ganin cewa za a yi babin farko din na allurar rigakafin. Wannan ne yasa na tambayi shugaban gudanarwa na allurar rigakafin Malam Alhaji Dambala Hamza, shin ko yaya suke ganin yadda al'umma za su karbi wannan allurar ta rigakafin, da ma wayarwa al'umma kai wajen ganin cewa sun karbi wannan allurar.
Mun so mu shi allurar rigakafin nan saboda mun yi la'akari cewa cutar din tana nan kuma bata kare ga baki ɗaya ba, kuma mutane ba su son ɗaukar rigakafi saboda kar abin ya shigo cikin al'ummarsu ko kuma cikin gidansu ko kuma gurin jama'a ga baki ɗaya, saboda a cikin nan ƙasar muna haɗuwa guri ɗaya muna cuɗanya ga baki ɗaya. To son haka shi ne mun lura cewa mutane ba su son ɗaukar allurar shi na rigakafin. To yanzu gwamnati a bi gida-gida ko da akwai waɗanda za su ɗauka, don ba tilas ba ne, wanda yake o ba tilas shi, wanda ya amince kuma sai a yi masa, don rigakafi ne kawai ba wata abin.
Na ga kuna gudanar da taro har da sarakuna da masu unguwanni a shin don wari musu da kawuna kuke yi ko kuma?
Su sarakuna da sarakan unguwanni muna musu bayani ne akan allura, saboda su ma su tura mukarrabansu na cikin angoyi gabaki ɗaya su ma jama'u bayani akan abin da yake wucewa batun allurar rigakafi.
To kai kanka ka yi allurar ne?
Na yi shi duka biyu, da akwai ta farko akwai ta biyu da ake yi, kuma katin din gashi a juna ma na yawo da katin saboda rigakafi ne na yi.
Mai mataba Alhaji Sale Shaba a matsayinsa na basarake a birnin Duwala ya yi mini ƙarin haske kan allurar rigakafi.
Kasancewan muna da gwamnati, gwamnatin nan kuma zaɓaɓɓiyar gwamnati ce wacce take ƙoƙari da daidai iyakacin ƙoƙarinta, saboda ta ga al'amarin Kamaru ya fita kuma game da sha'anin kuka da ake na waɗansu abubuwa ana yin su ne ba nan kaɗai ba ne, domin wanda duk bai fita ina ganin kama a kamaru ake cikin tawilin matsuwa ko waɗansu ba haka ba ne. Game da wannan sha'anin nan gwamnati na iyakacin ƙoƙarinsa, ta a'aza mutane, ta saka ministoci, kowane minista da ake da aka bashi kuma ina yi, kuma a yadda yake abun kaman competition ake yi. Ba yadda za a yi a ce an saka mutum ya je kirkiro wani abun da gobe zai cutar da ƴan Kamaru sannan shi a zarge shi. Wani duk abun da muke ji a bakin mutane ana faɗa ne kawai muna ji, to amma abun ba haka yake ba. Ina da kyau dai abun duk yadda za a yi mutum ya lura da cewa tukunna a matsayin ministoci ma
su ma ministocin duk sun ji an musu. Mutum ko ba zai kai kansa ya masa allura ka ce yau zai kai a matsayinka kana ganin wannan allura ya kafi a mafita ne ga al'umman ƙasar Kamaru?
Eh, to ina ganin shine mafitan. In ba mafitan ba, yanzu kaman mai masu shekaru da yawa idan abun ya rika shi me za a iya masa? Abun zai wuya da gaske ko ba haka ba, saboda ka ne ina ganin mafitan da muke da shi ɗaya kenan kawai shine zancen abu na al'amarin nan. Ko da yake na ji wadansu sun ce wai gwamnati ta ce duk wanda ya ga ba zai yi ba yana iya zama bai yi ba amma ya yi kokari ya kiyaye kansa. To kiyaye kan nan wanda yake in dai abun ya faru karshe dai za a je asibiti.
Wani kira za ka yi wa talakawanka a daidai wannan lokaci da ake kokari a yi wannan allurar gida zuwa gida?
To abin da nake so shine mutane su farga da wani abu daya, kada mu zauna kullum ana yin abu a ƙasar mu na baya. Mutane masu karatu da yawa sun fahimci abun da yawa kuma sun yi alluran kamata yi mu ma in an zo mana, to kada mu zauna kamo ce ba za mu yi ba alhalin ba mu da wani abun da za mu yi a madadin wannan. Ya kamata kowa ya kokari dai daga yaya zai yi.
Baba Manga ɗan siyasa ne amma a jami'ar Independent kuma matashi, shi kan ya ce ya riga ya kammala da wannan allurar ta rigakafin.
Ni a matsayina matasa ɗan siyasa ƙasar Kamaru na ɗauki wannan allura. Kasancewa wato sha'anin alluran ɗin duniya ba wai a Afrika ba ne kawai, duniya wato basu kansu hankalinsu basu kama wannan alluran ba, don mun san cewa a bayan wannan annoban COVID-19 da aka yi akwai abubuwa da yawa da ya faru. Amma daidai abinda zan iya gama masu jin mu menene, wato ina ji mutane na faɗa wai ai alluran ne in ka so ka za ka mutu, a nasaru ne suna so su kashe mutane wane ne. To ni abin da zan yi fara mene, Turawa suna so su kashe mu mara wal, ba yau za su kashe mu ba, ba ta allura za su kashe mu ba. Alluran nan annoban nan mun san cewa gaskiya Turawa ne suka kero mana wannan annoba, to amma sun kawo magani. To a gaskiya kuma yau tafiyan da ake abubuwa da yawa, kaga shiga stadium, shiga manyan filaye, manyan su kamfanoni duka sai da alluran din. Kuma yau kaga tun da aka bude taimakon mu kasan Turawa suka aiko wannan allura, ba sai ya muka yi ba, a cikin projet da ya kira projet COVAX suka aiko mana, kasan kaman kasashen Afrika sun aiko allura guda biyu, Sinopharm da kuma AstraZeneca. Kana ji ba wannan suka fara aikowa, amma yau allura ya zo a 4, 5, 6, akwai wanda ba kwa su Johnson ma, amma ana wani Sinopharm na yi wato alluran din China da suka aiko, na fara yi na ɗaya bayan sati uku na ɗauki na biyun ne, haka ake ɗauka. Kuma ba abin da ya same ni, ina nan lafiya alhamdulillah. Wato ni a daidai na wannan kiran mutane a Afrika a duniya su ma su je su ɗauki wannan allura. Don ka duba yau in aka bude ma maka, in aka bude waɗansu ƙasashe inda ba so ka maka alluran din ba ka tafi waje ba.
Alhaji Garba Abubakar ɗaya ne daga cikin masu faɗa aji ga talakawan ƙasar jamhuriyar Kamaru ya ce shi kan yana shirin karɓan wannan allurar ta rigakafin.
Tabbas ina cikin wa'anda da su je su yi wannan rigakafin din na coronavirus, domin na samu cikakken labaru ga likitoci bai da fitina. Kun kaje ma za a tambaye ka idan kana da wani cutar da yake daminka. To a yanzu tafiyan da ake yi, in aka yi maka ma wannan rigakafin, ana baka lamban likita, wanda in ka samu wani kaji wani abu a jikinka da bai daidai ba, ka kira wannan likitan ka yi masa bayani ya san wani irin magani zai maka. Amma mu muna cikin wa'anda muna gayyatan al'umma mu je mu yi wannan allurar rigakafi. wani surutan da mutane suka yi cewa nasaru za su fitina su kashe musu, akwai hanyoyi da yawa da nasaru suka yi kashe mu za su kashe mu. Wannan rigakafi ne, ba abin da ba rigakafi yake wannan ma a ci tuta da ya zo. Ba a yi maganan masu yin kokari a cikin gaugawa an samu rigakafi, don na gayyatan dukkan al'umma mu je mu yi wannan rigakafi domin kare cutar mu jikinmu.
Masu magana dai suna cewa idan jiki ya ji to gangan jiki ya tsira. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta himmatu wajen karasa saurin manya da kananan ayyuka na filayen wasannin kwallon kafa waɗanda take buƙatar cewar za a gudanar da wasannin na cin kofin nahiyar Afirka a cikinsu, musamman ma waɗanda ta yi wa sabbin kwaskwalima da kuma sabbin waɗanda ta sake ginawa. Haka dalika hanyoyi manya da kananan su gwamnatin tana ƙoƙarin inganta su domin masu tafiye-tafiye da kuma waɗanda suke bukatar yawon bude idanu a kasar otel waɗanda za a zubanar da manyan baki da kuma kananan su. Haka dalika yana gizo-gizo da gwamnatin Jamhuriyar Kamaru take ci gaba da inganta su. Malam Zakari mai sharhi ne kan al'amuran wasanni da ma yadda gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru take gudanar da ayyukanta domin karɓar wasan cin kofin kwallon kafa a shekarar 2022 ta baɗi in Allah ya kai mu.
Eto Muhammad Awal Garba, ba abin da yake kan ɗan Kamaru wato kamar haɗa wannan gasar da a gaskiya an jima ba taɓa haɗa babban gangami kamar wannan ba. Yau shekaru 49 kenan fa ake jira. To wannan gasar idan ba haɗa shi ko kuma ba haɗa ta nan ƙasar Kamaru ba, to za a samu matsala saboda shugaban ƙasa bai so ya bar mulki ba tare da shi ma ya iya ƙoƙarin ganin cewa an haɗa wannan gasar ba. Kuma ni abin da zan yi gaya maka, ana iya ƙoƙarin ganin cewa wannan gasar kam an yi shi a nan ƙasar Kamaru. Saboda me ya sa na gaya maka haka? Wato an kammala ayyuka da kaso 90 cikin 100. A yanzu haka nan abin da ya saura kawai gyare-gyare hanyoyi ne, ma idan ka duba da akwai duwala na mashigar da ake kira jafuman nan na wannan filin wasan da akwai kuma na ɗaya filin wasa na Duwala wanda ake kira Stade la Reunification, wanda shi ma da akwai ɗan gyare-gyaren da za a yi, wato za a yi masa ɗan gyaren fuska. Yau wato baya ga kuma da akwai shi wannan wato filin wasan na Ulembe wanda ya saura ma kaɗan ne. To babban matsalar dai da ake za a iya samu shi ne filin wasan da yake nan Garwa, saboda a gaskiya da akwai hanyoyi da ya kamata a ce an gyara su. Kuma matsalar ma a nan matsalar mai shi ce wato da akwai damuna da muka riga muka shiga, domin yan kwanakin nan ruwa ake yi kamar da bakin ƙwarya. Kuma kasan wasu lokutan ma a can wato arewacin ƙasar Kamaru idan an yi ruwa fa suna fuskantar babban ambaliya, kuma yana kawo cikas a al'amuran wato yau da kullum, musamman ma bangaren ayyuka ni gine-gine da sauransu. Wannan shi ne kawai, amma idan ba haka babu wata matsala, ba abin da zai iya hana Kamaru wato gudanar da wannan gasar. Sai dai wasu na hasashen cewa yankin Renon English, musamman ma wato inda wannan filin wasan yake a Buya, da akwai matsala. Matsala ba kamar da ake tsammani ba, matsalar tsaro ne kawai. Matsalar tsaro kuma idan aka duba wasan ma gasar da aka yi na matasan nan masu takalai da a cikin gida, kaga an yi shi ba tare da wata matsala ba, ko domin gwamnatin Kamaru ta dauki matakin ganin cewa ta dakile duk wani yunkurin harin ƴan masu neman raba ƙasa gida biyu. To kaga ba su cimma burinsu ba, duk da cewa don sun iya kokari, amma an dakile waɗansu hare-haren wanda suka bukaci. Wannan shine abin da zan iya gaya maka.
Maman Awul Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Gidajen talabijin na ƙasar Bangladesh sun ce kalla mutane 49 suka mutu a wata gobara da ta tashi wani kamfanin samar da abinci da abin sha a wajen babban birnin ƙasar. Wani jami'in hukumar kashe gobara ya tabbatar da cewa gobarar ta fara ne a daren jiya Alhamis a kamfanin Hashim Food and Beverage mai hawa 5 a Rukjan kusa da Dhaka. Ya ce har yanzu babu wasu bayanai kan dalilin gobarar. A yau Juma'a jami'ai sun ce mahukunta a yankin Kerala da ke kudancin kasar India sun ba da sanarwar faɗakar da al'umma a duk faɗin jihar, bayan da aka tabbatar da wani da ya harbu da ƙwayar cutar Zika. An kuma samu wata mata 'yar shekara 24 mai ciki da ta harbu da ƙwayar cutar da sauro ke yaɗawa, kuma ana ci gaba da jinyarta a asibitin garin Tiruvananthapuram. Mata masu juna biyu su ne suka fi haɗarin kamuwa da cutar, kuma suna iya yaɗa cutar ga jariyar da suka haifa. Yau Juma'a ƙasar Vietnam ta kakaba dokokin kulle na makonni biyu kan zirga-zirga a garin Ho Chi Minh don yaƙi da ƙaruwar ɓarkewar cutar coronavirus. Babban birnin ƙasar Hanoi ya ba da sanarwar shirye-shiryen yin allurar rigakafi na kashi 50% na yawan mutane da ke da shekara 18 da sama da haka nan da zuwa ƙarshen shekara. Sannan ya sanya burin yi wa kashi 70% na yawan al'umar allurar rigakafi nan da zuwa watan Maris mai zuwa. Sudan ta Kudu ta cika shekara 10 da samun 'yancin kai yau Juma'a, sai dai babu wani abin kirki da za a yi murna a ƙasar. Yakin basasa ya durƙusa da rashin kwanciyar hankali na yau da kullum da kuma matsananciyar yunwa. A tsakiyar daren ranar 9 ga watan Yulin 2011, shagulgulan biki ya ɓarke yayin da aka haifi sabuwar ƙasar a duniya. Kuma mutanen Sudan ta Kudu sun yi murna ganin ƙarshen gwagwarmayar shekara 10 a neman ƙasa daga Sudan.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aiki ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Hanifa Kabir Isa nake muku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.